Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a barkanku da hantsi, Aliyu Mustafa na Sokoto ne daga Washington. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce rundunar sojojin kasar sun samu nasarar kame wani sansani da ke cikin dajin Sambisa, wanda shine wuri na ƙarshe da ya rage a hannun 'yan Boko Haram. A sanarwar da ya bada shugaban na Najeriya ya ce kama wannan sansanin shine mataki na ƙarshe na abin da ya kira gamawa da mayakan Boko Haram ɗin, wanda kuma ya faru bayan da sojan Najeriya suka share watanni suna fafata da 'yan ta'adda ɗin a cikin wannan kungurumin dajin, wanda aka ce yana da girman da'irar kilomita 300,000 a jihar Borno, can arewa maso gabacin Najeriya. To sai dai sanarwar bata ce komai ba tukuna game da makomar shi madugun 'yan Boko Haram ɗin Abubakar Shekau. Ana dai kiyasin cewa masifar 'yan yakin Boko Haram ta sanadin mutuwar mutane sun fi 20,000 a can Najeriya. A halin yanzu kuma Kiristocin Najeriya sun bi sawun 'yan uwansu a ko'ina a duniya wajen haramar morewar shagulgullar Kirsimeti da aka fara ko kuma ake yi a yau. A jihar Adamawa ta arewa maso gabacin Najeriya ɗin, shugaban ƙungiyar Kiristoci Bishop Mike Moses ya ba da bayani game da muhimmancin wannan rana.
Kirsimeti dai ya zo dab ne da tunawa da haifuwar Isa Almasihu, abu ne kuma wadda ya kamata duk duniya su falka a barci, a nemi hanya wadda za a falkar da ruhaniyarmu wadda za mu bi Isa Almasihu yadda ya kamata. Kirsimeti bai zo mana musamman ne mu mai da shi lokacin da za mu yi tashin shanka muna shigulgula da sauransu ba, amma lokacin ne muhimman ga Krista mu natsu mu koyi darasi wadda zai sa ruhu mu ya ginu mu cigaba kuma ta tafalkin Ubangiji.
Haihuwar Isa Almasihu, inji Bishop Amos Yakubu na LCC Yola Diocese cikar ayar Allah ce, alattafi mai sarki na alkawarin aiko da mai ceto. Lokacin da Adamu da Hawwa suka kauce wa tafarkin sa,
tun ranar Ubangiji Allah ya yi alkawari zai aiko da mai ceto zuwa duniya domin ya yi ceton abinda Adamu da Hawwa suka lalatar. Saboda haka tun daga wancan lokaci jama'a sun sa ido yaushe wannan zai faru. Annabawa sun zo sun yi ta anabci akai har mumuyisa abin ya zo kanmu.
Bishop Stephen Dami, mamzana da rikar Katolika Yola Fadar Jihar Adamawa, tuni ya yi wa Kristoci na kada su fake da matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fama da shi wajen kin taimakawa marasa galihu a tsakanin al'umma.
Idan ana bukukuwa din nan, ya kamata mu tuna musamman wayanda ba su da zarafin da za su yi su bukukuwa wannan lokaci. Akwai wayanda ma ba su da abin da za su ci, akwai ma wayanda ba su da sutura. Irin waɗannan mutane ya kamata mu tuna da su lokaci ci Christmas na dadan kadan da muke da shi sai mu taimaka musu. Ta haka ne Christmas zata ta kasance mana da ma'ana sosai.
Sanusi Adamu, Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Jihar Adamawa, Najeriya.
To gaishe ka Sanusi. To a makwabciyar Najeriya kuma wato jamhuriyar Niger,
nan yanzu haka ina cocin da ake kira Eglise Evangelique de la République du Niger, wato majami'a ce ta mabiya addinin Krista na ɗariƙar Anglican da ke a unguwar Bukoki da ke tsakiyar birnin Yamai, waɗanda kuma ke ci gaba da ƙara ƙarfafa ibada albarkacin wannan rana ta sallar Christmas ko kuma Noel, wacce ke daidai da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Saboda haka maza da mata, wato manya da yara, sun hallara a wannan majami'a domin ci gaba da addu'o'i. Domin jin muhimmancin sallar Noel ko Christmas ga mabiya addinin Krista, na tuntuɓi Pastor Muhammad Halilu Kashe,
shugaban kungiyar majami'un Eglise Evangelique de la République du Niger EERN Bukoki.
Lokaci ne da ya kamata a ce mutane su maida hankali zuwa ga Allah ko su kusanci Allah. Lokaci ne kuma inda mutane za su yi zumunta tare da juna da kuma nuna cikakkiyar kauna irin ta Allah zuwa ga mutane. Almasihu ya zo cikin wannan duniya domin ya isar da sako na salama ga kowa da kowa.
A wani yunkurin ƙara jaddadawa kristoci goyon baya a hidimomin wannan sallah ta ranar 24 ga watan Disamba, Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta aike da tawaga wacce ta zagaya majami'un da ke birnin Yamai fadar gwamnati. Honorable Muhammadu Liman Ali shine mataimaki na biyu na shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar.
Wannan tsohon abu ne tunda a addinin ma bai hana mu ba, mu maza mu'alimi mata Krista, kenan akwai hulda sosai tsakanin mu. Kenan huldan nan ne muka zo mu jaddada musu kuma mu ce musu tsakanin musulmai da Krista sai lahiya.
Shugabannin addinin Krista sun yaba wakilan al'ummar Nijar a sakamakon wannan ziyara da suka kira ta karramawa.
Wannan yana nuna irin haɗin kai da zaman lahiya wanda ke cikin ƙasar mu. Wannan kuma yana nuna irin goyen baya wanda ke ga hukuma zuwa ga kristoci. Gaskiya mun yi farin ciki ƙwarai da gaske.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tuwa gashe ka Sule, kuna jin labaran nan da rahotanni daga sashen wasu muryar Amurka a Washington DC. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta ba da ɗazu-ɗazun nan ta ce wani jirgin saman soja wanda ke ɗauke da mutane 91 da ke kan hanyarsa ta zuwa Siriya ya salwance, ba san kuma abin da ya same shi ba. Rahotanni sun ce an daina ganin jirgin ne a na'urar hangen jirage jim kaɗan bayan cirowarsa daga garin Sochi da misalin ƙarfe 6:20 na safe agogon Sochi ɗin. Amma daga baya kamfanin dillancin labaran Rasha na Interfax ya ce an gano wurin da ake jin jirgin ya faɗi ne, har ma an ga bushe-bushen baraguzan jirgin a cikin tekun Bahar Aswad.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama, ga Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagar na Kowa.
Nagari na Kowa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Hukumar ayyukan raya ƙasa ta Amurka USAID ta ba da gudunmawar littattafan karatu fiye da miliyan 1 ga ɗaliban makarantun firamare da sakandare da kuma yaƙi da jahilci a jihar Bauchi. Gwamnan jihar Bauchin Barista Muhammad Abubakar ne ya jagoranci bikin rarraba waɗannan kyaututtukan. Haka zalika hukumar ta USAID wacce take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri na gari na kowa za ta horar da malamai da shugabannin su fiye da 1,000 a jihar. Haka nan ita ma gwamnatin jihar Bauchin akwai gudunmawa da tabaro jin ci gaban ilimi a ƙarƙashin wannan shiri. Ga rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
A bincike da aka gudana a jihohin Bauchi da Sokoto ya nuna cewa yara daga jihohin biyu suna da matsalar koyon karatu. Shi ne yasa aka bullo da sabon tsarin ba da ilimi mai inganci da zai taimakawa yaran iya karatu da rubutu a lokaci guda. Malam Ahmed Umar Sokoto shi ne baturen koyon karatu na Northern Education Initiative a Bauchi. Ya shaida mini yadda za a gudanar da sabon tsarin koyarwan.
Shi yasa ta fito da wannan tsarin na NDI Plus, kuma aka fito da sabon hanya ta koyar da yara yadda ko da za su kare aji suna iya karatu na Hausa kuma suna iya na Turanci.
Kamar ya kenan tsarin zai.
So tsarin akwai wani abu da suke ce ma in yi mu yi sannan ku yi, wanda yake shi ne da Turanci sukan ce I do, which means teacher zai fara yin aiki, sannan we do su yi tare da ɗalibai, sannan you do ya ba ɗalibai dama su gwada. So a kowane mataki na tsarin koyon mallami zai yi wannan aikin, zai yi sannan su yi tare da yara, sannan kuma ya barwa yara su ma su yi da kansu. Sannan kuma wannan tsarin ya samu asali ne saboda duk duniya gaba daya an tabbatar da cewa yaro wanda zai iya karatu sosai to sai yana da ilimi na bambance kwayoyin sauti, sannan kuma yana da ilimi na haɗa waɗannan sautukan su tayar da gaba kalma, sannan kuma bayan ya yi haka nan ya iya haɗa gaba kalmar ta tayar da kalmomi, sannan kuma ya iya amfani da waɗannan kalmomin ya tayar da jumla ya karanta ta tare da hanzari da kuma fahimta, sannan kuma ya iya haɗa waɗanga jumlolin su ba da labari
ya kuma iya karanta labarin din nan da sauri da hanzari tare da kuma fahimta. Sannan kuma daga ƙarshe na kowanne darasin wannan hanyar koyarwa, na kowanne darasin akwai koyon rubutu. So kowanne darasi aka yi sahihi akwai koyon rubutu. Sannan akwai wani abu da aka kirkiro na cewa auna fahimtar yara. So idan aka karanta da su Altanin, Talata, Laraba, Juma'a, Juma'a aka yi amfani da ita don auna abin da aka koya musu. Idan aka auna aka ga inda suke da matsala, to a wannan ranar ta Juma'a kuma za a tantance musu wannan matsalar, a sake goge su akan wannan abin da suke da matsala aka. Sannan kuma bayan sati hudu akwai wani sati da aka keɓe na za a auna dukkan ɗalibai. Wancan awon na ran Juma'a akan zazzaɓa ne, irin a ɗauka nan a ɗauka nan a ɗauka nan, amma awo na bayan sati hudu zai shahi kowane yaro na wannan cikin ajin. Wannan ne zai bi su ɗaya bayan ɗaya yana auna fahimta sukan abubuwan da ya koya musu a wannan sati na biyar.
Gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar, makama babba na Bauchi, ya ce an samar da kashi 30 cikin 100 na kasafin kuɗin jihar ga sashen ilimi.
Mun tanadi kuɗi da ya kai kashi 30 cikin 100 na kasafin kuɗi na shekarar 2016 wa sashen ilimi, ba don komai ba, saboda mun inganta shi. A dalilin haka nake kira ga dukkan ɗan asalin jihar Bauchi, yara ne kanana, yan primary ko kuma yan kananan secondary da ma yan secondary da ma sauran yan asalin jihar Bauchi da Allah ciki ikonsa ya ba su dama sun tafi makarantu ba, yanzu ga wata sabuwar dama ta samu saboda inganta iliminsu da inganta kawunansu tattare da wannan shiri na musamman da hukumar nan ta USAID ta kasar Amurka take tallafawa.
Yahaya Ibrahim Yaro shine shugaban ilimin bai daya a jihar Bauchi, ya yi ƙarin haske kan shirin.
A kaddamar da training da za a yi wa horaswa da za a yi wa malamai su wajen gushi da wani abu, don saboda sun samu kyakkyawan fahimta ma yadda ya kamata su dinga koyarwa mai yara da ɗalibai a makarantu. To bayan wannan training da za a yi wa malamai, akwai littattafai kuma na textbooks wajen miliyan 1,269,000 wanda kungiyar bawa wa makarantu na jihar Bauchi ta hanyar gabatar da su ma'aikatan ilimi na BSF, wanda shi ne ya sa muka.
To sai dai kuma a yayin da hukumar USAID ke ayyukanta a yankunan kananan hukumomi guda 10, ana sa ran gwamnatin Bauchi ita ma ta ɗauki ɗawainiyar sauran kananan hukumomi guda 10 don aiwatar da shirin ilimi a faɗin jihar baki ɗaya. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi.
Shirin tabbatar da yara da suka kai shekaru zuwa makaranta suna yin hakan musamman iya mata a jihar Katsina ya kankama. Director a ma'aikatar ilimi ta jihar Hajiya Halima Usman Musawa, wacce take kula da makarantu musamman ilimin ƴaƴa mata, ita ce ta bayyana haka hira da ta yi da Zaharaddin Sani Funtuwa.
Kuma ina kula da wannan aiki da ake ce mana Nigeria Partnership for Education Project, wanda ake ce ma GPE ko kuma NEPEP Katsina.
Kwanakin baya ne aka kaddamar da shi wannan shiri, inda kuka kira masu ruwa da tsaki akan wannan al'amari, har kuka yi wani taro na wayar masa da kai. To zuwa yanzu wani irin bayani zaki yi mai sauraro dangane da irin nasarorin da kuka samu a wannan shiri?
Tun lokacin da aka kaddamar da wannan shiri a nan cikin jihar Katsina, mun yi tarurruka kuma mun yi ayyuka da yawa domin ganin cewa wayar mu mutane kai akan shi wannan project din. Wato shi dama wannan project din yana tafiyar da ayyuka ne na harkar ilimi, wajen ganin cewa yara sun je makaranta musamman ƴaƴa mata. Kuma wannan project din zai shekara hudu ne, kamar yadda muka riga muka faɗa a wancan taro da muka yi. Akwai ayyuka guda uku wanda muka riga muka fara aiwatar da su gadan-gadan. Na farko mun wayar ma mutane kai akan harkar aikawa da yara makaranta, inda ita wannan project din ta ɗauki ƙudurin ba ma ƴaƴa mata guda 8,000 tallafi na 20,000 a kowace shekara a makarantu da ke cikin jihar Katsina. An zaɓi ƙananan hukumomi guda 18 saboda shirin farko, kuma aka zaɓi makarantu a cikin su za a ba mu wa'annan yara 8,000 a wannan tallafi. To a yanzu maganan nan da ake yi har ma sun fara cin gajiya, an sa su sun buɗe account a bankuna wa'anda suke kusa da su, wa'anda ake ce ma microfinance banks, wanda suka fi kusa da su, kuma an ba da wa'annan kuɗi 20,000. Iyaye mata su ne aka ba mu hakkin cewa su je su buɗe wannan account ɗin tare da yaran tare da ƴaƴansu mata. Su ne aka ce musu su je su fidda wa'annan kuɗi 20,000 domin su taimaka ma ƴaƴansu mata da bukatunsu na zuwa makaranta. Wa'annan bukatu sun hada da yi musu rigunan makaranta uniform, da saya musu littattafai, da ba basu dan kudin tara da dan takalmi na zuwa makaranta da duk dai wani al'amari wanda da can yake damuwar iyaye yake hana iyaye su aika da yaran su makaranta dan wani lokaci ana iya waye gari a ce saboda kudin tara yarinya ba za ta je makaranta ba to ganin haka ne aka ba da wa'annan kudi 20,000 ma kowace mahaifiya domin ta aje wa'annan kudi duk sadda yarinya take bukatar wani abu wanda zai hana ta zuwa makaranta sai a dan tsakura sai a bata muna fata wa'annan yara da aka ba mu wa'annan kudi su zama cewa sun yi karatun boko tun daga farko har ƙarshe kuma ba tare da suna dan tsatsallake din nan da ake yi ba
Hajiya komai yana bukatar hadin kai wadannan iyaye an ba su wadannan kudi domin tafiyar da ilimin ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata ko musamman wadanda suka fito daga yankunan karkara ku a matsayin ku na jami'ai na wannan shiri ya ku kuke ganin kulliya ku ta fara biyan kudin sabulu
kulliya kan ta fara biyan kudin sabulu saboda a lokacin da muka bi duddubawa sai muka samu akwai ƙarin yara akan lokacin da muka je dauka na farko sai kuma yanzu da muka koma bincikawa sai muka ga cewa an samu wasu sabbin yara sun zo makarantu
wannan kwadayen kudin ya sa su ma sun fara sanyo kansu
muna dai kokarin ganin cewa su yaran nan waɗanda ke karkara sun san amfanin ilimi da su da iyayensu kuma sun zo wannan tallafi ne ake ba su domin a ƙara musu ƙarfin gwiwa su kasance sun zo makaranta sun zauna a makaranta sun samu gajiyar karatun boko shine dalilin shi ba wai yaran kadai aka ba ba su ma makarantun kudin guda 521 wanda suka hada da primary school da kuma pre-primary school wanda ake ce ma naziri ajin naziri an hadu su ma an ba su tallafi domin makarantar ita ma ta rika tafiyar da wasu ayyuka wanda da can suke damun su kamar su primary din sai aka ba su kudi 250,000 a hannun shugabannin rukon makaranta wanda ake ce ma SBMC su suka san abin da ke damun makaranta kuma kamar ita pre-primary din sai aka ba su 150,000 domin su so kayan wasa su lilo din nan su kayan karatu wanda za su sa yara su ji dadi na jan hankali ko da dan radio ne wanda za a rika koya musu ƴan waƙoƙi wanda yara an san yaro dan shekara 2 zuwa 3 yakan koyi karatun shi ne da waka da ƴan tsalle-tsalle kowace SBMC kuma muka yi taro kwanan baya muka wayar musu da kai akan abin da ya kamata su yi da wannan kudade muna fata a yanzu magana nan da muke yi mafi yawan wa'annan makarantu ma har sun ci gaba da wa'annan ayyuka wasu ma sun ce su har uniform suka sai ma ƴaƴan prime naziri domin yaran su rika dan sa uniform su ma suna jin dadin cewa su ma yau gasa sun zama ƴan boko to dan dai a samu yaran su zo makaranta kuma su zauna su yi karatu fatar da ake yi yaran da yayi naziri ya gama har ya zuwa university
Hajiya kin ce wannan shine karo na farko me tsaro kila zai so ya fahimta yaushe ake kammala karo na farkon har kuma a shiga karo wato zango na biyu
a yanzu maganar da ake mun kusan gama duka wasu harkoki na karo na farko zango na biyu zamu fara shi a cikin karshen watan September daga nan kuma zamu dauki kuduri mu ci gaba da aikin ci gaba da ba wa'an to shi wannan karan ba za a ba kowanne daliba kudi ba sai idan ta kasance tana zuwa makaranta aka auna cewa ta zo makaranta kusan kashi 80 bisa kan 100 to sai kuma a ƙara bata wasu kuɗin to kaga tana da niyya kenan wa'anda kuma aka ga cewa suna da dan raunin to za a ci gaba da lallashin su da gano matsalolin su domin a tallafa musu a ga cewa sun ci gaba burin da ake yi a kusan shekara ta 2019 duk wani yaro ko yarinya a cikin jihar Katsina wanda yake ya isa zuwa makaranta to ya kasance yana cikin makaranta za a fara daga yanzu har a zuwa wannan lokacin kamar yanda kowa ya ji a lokacin da gwamna mai girma gwamna ya kaddamar da bada wa'annan kudi a garin Kudu na Matazu local government yayi magana kuma yayi kira ga al'umma cewa da Allah ayi kokari a ga cewa an aika da yara makaranta
Makonnin baya mun kawo muku nasihar da Sheikh Haruna Abubakar Gwandu yayi dangane da muhimmancin ilimin ɗiya mata a hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad da muka gaina da muhimmanci mu sake gabatar muku
gaskiya ilimin mata yana da muhimmanci kuma mu musulmi muna tinkaho da haka tun daga matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce Aisha saboda tana ɗaya daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karɓi rabin addinin ku ga wannan yajja saboda haka shi sa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya shige musu duhu a wurin ta suke zuwa wato shine su nemi fatawa kuma ta ba su fatawa wadda ta dace to irin wannan ne yasa irin waɗannan ɗaliban ya cancanci a yi masa tunatarwa hususan abin da ya shahi ilimi na zamani a yanzu nan ga dai makarantun ne kusa gare su sannan kuma ga ilimin ga yana da muhimmanci saboda da shi ne al'umma ke ginuwa. To idan mata suka yi kwanci suka ce ba za su nemi ilimi ba, sai mu rasa matan da za su kula da mata yan uwansu a asibiti, mu rasa matan da za su wato shi ne karantar da 'ya'yanmu. Sannan ga shi iyayen ga su ne makaranta ta farko ga kowanne mutum, namiji na ko mace kwata shi yana tinkaho da mahaifiya, saboda tarbiya a ƙarƙashin ta ne take farawa. To wannan shi yasa a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ma ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, saboda haka neman ilimi wajibi ne akan kowanne wato musulmi namiji da ko kuma musulma mace. Saboda haka tunda wajibi na, to wannan al'umma ta mu ba ta ginuwa sai tare da mi, sai tare da ilimi. Sannan idan aka samu wannan ilimin, to shine zai taimaka mana ko sana'o'i muka sana'o'in a san da cewa an sanya da za a tahiyar da su. Tun daga sana'o'i na ana yi iri-iri, ana yin sabulu, ana yin turare, duk gashi nan mata sun samu wannan abin nan. Idan suka samu wato karatu, su kowane zai san kima abin da an kasa da abin da za a yi amfani da shi. Ka hada dinkin tailor zaki, akwai buƙatar ki auna wanda zaki dinka, to kiga akwai buƙatar ilimi wurin nan. Saboda haka ilimin mata yana da muhimmanci kwarai da gaske.
To malam, wanda irin kira za ka yawa uwayen nan da suke biris da harkan ilimin ya'ya mata ba su ɗauke shi da muhimmanci ba?
Eh, to gaskiya wannan kuskure ne. Saboda me? Saboda idan mutum zai kalanci tarihi, matan sahabbai masu neman ilimi ne, hususan matan manzo sallallahu alaihi wasallam. Alƙur'anin ga da muka tinkaho da shi, akwai matan manzo guda uku waɗanda sun haddace shi. Sannan baya ga haka, Shehu Usman ibn Fodi da ya taho ayyai amrin ganga, akwai wasu mata waɗanda aka establishin, waɗanda aka ce mai an taru, waɗannan matan suke zuwa suna karantar da matanmu yadda ake alwala, yadda ake sallah, da yadda ake wankan gawa, da yadda ake ibada dai generally. Shi yasa ma a Hausa aka cewa wato shine nanuwa ya shehu, ko ba haka ba? Saboda mi kirarin da aka wa nano a shehu ya kai hanya an ce hadda muhtasar, wato shine ta yi karatunsa kuma ta fassara shi a cikin halcin Fulatanci. Saboda mi? Saboda mata su amfana. Saboda haka ya kace in iyaye suka bar 'ya'yansu suka ce ba za su nemi ilimi ba, to al'umma baki ɗinta za ta ci baya. To kuma ba waɗansu al'umma waɗanda ke son a ce wato shine sun ci baya a wannan zamani. Saboda haka fage na mai haɗi, do Allah muna kira zuwa ga iyayi mazansu da matansu. Do Allah duk wanda aka ga yana da kokari, yana son ya ƙara iliminsa a gaba, a bari do Allah ya ƙara ilimin nan domin a ciyar da al'umma gaba.
Malam Haruna Gwandu ya ce ilimi na da matukar muhimmanci ga ci gaban rayuwar 'ya'ya mata da tarbiyyarsu. Malamin ya kuma kira ga iyaye da su ƙara himma ga kula da ilimin 'ya'ya mata domin samun al'umma ta gari. Maryam Ato Muhammad, Muryar Amurka daga Birnin Kebbi, Najeriya.
A makon jiya mun kawo muku kashin farko a hirar da muka yi da Farfesa Sa'adatu Hassan Liman, mataimakiyar shugaban jami'ar jihar Nasarawa game da harkokin ilimi a Najeriya. Mun dakata ne inda na tambaye ta ko gwamnati kadai za ta iya daukar nauyin ilimi.
Gwamnati kadai ba za ta iya magancewa ba, domin damuwar Najeriya a dunkule take. Maganan kamar inda shugaba yanzu ne ya taso yake cewa mu canza kanmu, kuma kowa da kowa, ba wai daga kan shugaba kawai shine zai aiwantar da canji ba, kowa da kowa ya kamata ya tashi ya gyara kanshi, ya canza kanshi, ya kasance aiki da ya kamata mutum ya yi, mutum ya san aikin shi, kuma ya yi aikin shi tsakani da Allah. Idan muka rike wannan, to lalle za mu samu ci gaba a fannin ilimi sosai sosai.
A ganin ki, me za a iya yi a zaburar da masu hali a arewacin Najeriya su zuba jari a harkar ilimi, kuma su tallafa a harkar ilimi idan a kwatanta da masu hali takwarorinsu da ke kudancin Najeriya?
Gaskiya maganin zuba jari a fannin ilimi, mutane da yawa suna duba hanyoyi da idan suka zuba jari suna neman sakamakon
riba,
suna neman riba yanzu nan ne. To kuma wanda fannin ilimi shi kuma ba haka yake ba. To amma duk da haka akan sa ana samun mutane dai yan kadan wayanda suke sa hannun jari a maganar ilimi din, sai dai kuma har wa yau da shugabannin addinoni da shugabannin sarakuna da sauransu kullun suna magana akan sun jawo hankalin mutane, to kuma ina ganin dai ci gaba da jawo hankalin mutane din dai shi zai sa a samu boosting wannan abin nan din ba wai
to amma me yasa mai kudi yana da kudi me yasa su ƴan kudu suke da zummar taimakawa harkar bayan zuba jarin su ma suna son tallafa harkar ilimi idan ka kwatanta da masu kudi na arewacin Najeriya ba haka al'amarin yake ba me yasa ake da wannan gibin ko me za a yi su kuma su himmatu kan harkar ilimi
gaskiya idan ka duba kudu kamar idan ka duba south south bangaren yawwa zaka ga cewa ilimi nan ya fara shiga sun riga sun yi ilimin nan tuntuni suna da makarantu na gwamnati wa'inda dadaddu ne kuma sun riga sun zama jigoki akan maganar ilimi idan ka duba mafi yawa private institutions din su ai su ma sun gina su ne saboda su samu kuɗi ba wai saboda wani abu bane to amma su sun riga sun rungumi ilimi kafin arewa ta runguma saboda haka a gefen arewa abinda zaka je ka gina makaranta a kudu ka samu riba in ka zo arewa ka gina zai iya yiwa ba za ka samu riba haka ba saboda har wa yau yanayin yanda arewa ta rungumi ilimi ba kamar yanda kudu ta rungumi ilimi ba shi yasa in ka duba fannoni da yawa in ka duba fannin ilimi na lawyoyi in ka duba fannin ilimi na medicine na accounting da sauransu duka za ka ga mutanen su suka fi yawa ba dan komai saboda sun riga mu rungumin ilimi to amma duk da haka arewa din ma yanzu ana samun mutane suna bubbude makarantu sai dai kuma kamar yanda nace population din ana da yawa makarantun kuma ba su kai yawan yanda ake bukata ba amma dai gaskiya ana kokari din
makaranta mi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
shi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin bayanai na rana ta zo wanda na handa ni ilimi shi zai min rana wuri rana bari na karatu hanya ce mai sanya raina ko kuma ta yin kullu na karatu ai shi ne guri na
wuri rana da wannan dance na ki faya shiga raina domin shi ilimi na lura hanya ce mai sanya raina dan makaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
shi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin bayanai na yayi biyayya ni ga iyaye sun suka so su hana ni karatu
ya gobe ku ji inna da babu ku bar ƴaƴa mata da karatu
karatun ya mutu in mai lura shi ne zai samu ingantu
ko da mace in ta aure zama da miji ai sai da karatu soyayya ma ai ilimi ce mike bambancin so kauna dan makaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
shi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin bayanai na ta ina makarantar boko na sha zurgi ne ga mutane rumma mutane na mai nishiri na gudu na bar inda da bama
ai wata rana sai labari yanzu fa keke burge mutane ka ne to kin tutu ta karatu na ki ban amfana dan makaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
shi wuri
rana masu aro da wannan Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma na gaba da yaddarsa zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dedone wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon
kafin mu karkarda shirin ga takaitattun labaran duniya
to gwamnatin Najeriya ta bakin shugaban kasar Muhammadu Buhari ta ba da sanarwar cewa rundunar sojojin kasar sun kame wani babban sansani dake dajin Sambisa wanda kuma shine wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan Boko Haram a sanarwar da ya ba da shugaba Buhari ya ce kame wannan sansanin shine mataki na ƙarshe na gama da mayakan Boko Haram din kuma ya faru bayan sojojin Najeriya sun share watanni suna fafata da yan ta'addar a cikin wannan kungurumin dajin. Hukumar Turkiya ta faɗa jiya ta ma asabar cewa sojojin ta sun kashe mayakan ISIS kamar 68 a wani wuri inda yake da wato tazarar kilomita kamar 20 daga arewa maso gabacin birnin Aleppo na ƙasar Sham wato Syria yanda ake tauka kazamin gumurzu a wani gari mai suna Al-Bab tsakanin su mayakan ISIS da kuma mayakan 'yan tawaye da ke da goyon bayan sojojin ƙasar Turkiya sannan ƙasashen Turai wanda halin ta'addancin da aka kai a wata kasuwar Kirsimeti a Jamus ya girgiza sosai suna zaman ɗarɗaya sosai yayin da miliyoyin mutane suka so makon ba a majami'un cocina domin gudanar da hidimomin Kirsimeti. A ƙasar Faransa, rahotanni sun ce 'yan sanda kamar 91 aka warwatsa ko ina a cocina musamman da kasuwanni domin su yi gadi.
Masu sauraronmu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Alhashin Gumel ke cewa, ku huta lafiya.